أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شا بكوي غواتن ربيع الثاني هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina 1441 wanda ya daidai da 14 ga watan 12 shekara ta 2019 miladiya kamar yanda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin unguwar Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na Muqaddimatul Iziyya lil Jama'atul Azhariyya wallafar babban malami Abul Hasan Ash-Shadhili rahimahullahu ta'ala wanda kuma muke bin sharhi da ta'liqin da Dr. Muhammad Al-Mansur Sakkwato yayi hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasin mu na 17 a cikin wannan littafi darasin da ya gabata mun karanta sifar taimama ainihin wato inda malam ya mana bayanin yanda taimama take daga inda ake farawa darasi na 18 ne to wannan shine darasin mu na ainihin wato 18 kenan ko darasin da ya gabata dai mun karanta sifar taimama inda zance mafi inganci shine za a yi bugun kasa ne guda daya ba guda biyu ba domin hadisin da yace za a yi bugu na biyu din kamar yanda muka karanta malamai sun ce hadisin bai inganta ba sannan za a yi shafar hannun bayan an bugi kasa din za a yi shafar hannu har zuwa wuyan hannu ba zuwa gwiwar hannu ba domin shi ma hadisan da suka yi magana akan a yi shafar har zuwa gwiwar hannu su ma hadisai ne waɗanda ainihin wato ba su inganta wata fuskar isnadi ko da yake akwai malaman da ainihin wato suka tafi akan za a yi bugun kasa sau biyu kuma za a shafi hannu har zuwa ainihin wato murafukai din duk da cewa shi ma nan Abul Hasan Ash-Shadhili ya kawo mana daga cikin ra'ayoyin Malikiya cewa sun ce mustahabbi ne kaiwa zuwa ainihin wato gwiwar hannu din ba wai wajibi bane sannan mun karanta mas'alar ainihin wato tsatsefe yan yatsu da kuma cire zobe lokacin da mutum zai yi taimama domin taimama ba kamar ruwa bane da idan mutum yayi amfani da shi zai iya shiga ko ina ita taimama dole ana buƙatar sai mutum ya cire zoban da ke hannunsa domin ya tashi yin shafar ta zamanto ta game ko ina to bayan ainihin wato nan sai kuma muka shiga sabon fasali inda malam yake bayani game da yin taimama ainihin wato ga mutumin da ya ji rauni idan ya kasance a gabobin alwalan mutum ko wani gabobin alwalan mutum ya samu rauni kuma yana jin tsoron wanke wannan gurin da ya ji rauni din yana tsoron salwantar rayuwarsa ko karuwar rashin lafiya ko jinkirin warkewata to an yi masa afuwa ya shafa akan wannan gabar idan ba zai iya shafar ma akan gabar da take da raunin ba to zai iya yin shafa akan bandeji ko plaster da aka nannada ainihin wato akan wannan ainihin wato rauni din babu laifi haka saboda addinin musulunci an gina shi ne akan sauki ba a gina shi akan matsi da takura ba kamar yanda Allah ta'ala ya ce wa maja'ala alaikum fid dini min haraj sai kuma ainihin wato ya kawo mas'alar shafa akan aljabira, ma'ana shafa akan shi bandeji din. Sharadi ne wajen shafan nan ya zamanto mafi yawan jiki lafiyayye ne ko kuma mafi yawan jiki mai rauni ne, sannan ya zamanto ba zai cutu ba idan ya wanke gurin da yake ba shi da rauni, ba shi da ciwo din gurin da yake da lafiya. Amma in ya zamanto zai cutu idan ya wanke gurin da yake da lafiya, ko kuma gurin da yake da lafiya din kadan ne ba shi da yawa, kamar ya zamanto gaba ɗaya jikinsa ya ji rauni amma banda hannu ko kafa, to a nan gurin ba zai wanke gurin da yake da lafiya ba, sannan ba zai yi shafa a gurin da yake da rauni din ba, ba zai shafa ruwa a gurin ba, kawai sai dai ya bar maganar alwala, ya bar maganar wanka, sai kuma ya tafi zuwa ga ainihin wato temama. Idan ita ma temamar ta zamanto ta buwaya ta gagara, ba zai iya yiwuwa ba ya dora wani abu akan wannan rauni din, to a nan gurin aka ce gaba daya wankewar ta fadi, ita ma temamar ta fadi. Saboda ka'idar dai Allah madaukakin sarki, ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, da kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Sai gaba ta karshe, idan mutum yayi shafa akan bandeji ko kan plaster, to sai kuma ta bambare ta fadi bayan ya riga yayi shafa, shin gurin ya zama lum'a ko kuma a'a bai zama lum'a ba? To shi ma akwai maganganun malamai game da cewa ya zama lum'ar ko bai zama ba, amma shi ma kaulin da yafi rinjaye shine bai zama lum'a din ba. Ina fata an fahimta, wallahu ta'ala alam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala: faslun fil masi al-khufayn. Fasalin da zai yi bayani akan shafar huffi, wato shafar huffi ya tabbata ainihin wato da hadisai mutawatirai daga annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda da yawa daga cikin malamai sun hakaito haka, hatta Ibn al-Munzir ya ciro magana daga al-Hasan al-Basri, Allah ya kara masa yadda, cewa haddathani saba'una min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hasan al-Basri yace sahabbai daidai har guda 70 sun zantar da ni hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yamsau ala al-khuffayn, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin shafar huffi. Har ma Abul Qasim ibn Manda ya fada a cikin tazkiratihi, ya ambaci asma a marrawahu, ma'ana sunayen waɗanda suka ruwaito wannan hadisin, fabalagu 80 sahabiyan, sun kai sahabbai ɗaiɗai har guda 80 waɗanda duk sun ruwaito maganar shafar huffi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sannan hatta Al-Jamal Az-Zailai shi ma ya ambaci 46 shi ma a cikin ainihin wato littafinsa na Al-Hidaya fi takhrij ahadith al-bidaya lil-gumari, ya kawo ainihin waɗannan sahabban sun kai ainihin wato 46. Ibn Daqiqul Eid, Al-Hafiz Ibn Daqiqul Eid yake cewa halaccin shafar huffi a wajen malaman shari'a abu ne mashahuri, har ma ana kirga wannan yana cikin alamomin da ake gane ahlus sunna yarda da shafar huffi. Ana kuma kirga masu inkarin shafar huffi da cewa alama ce daga cikin alamomin 'yan bid'a, wanda duka ji yana kokarin ya soki shafar huffi ko ya ce babu shafa akan huffi. Hadithi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam, ya yi shafa a wato shafar huffi bayan saukar ayar alwala wadda take cikin suratul ma'ida, fadin Allah ta'ala: ya ayyuhal ladhina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum, har zuwa karshen ayar. Fal aya bi qira'atil khafdi, idan ka karanta ayar inda aka yi akwai qira'atu wato qira'at da aka karanta da fataha wa arjulakum, akwai kuma qira'al khafda wa saliqasa wa arjulikum, to sai zama qira'ar wa arjulikum mufassaratun bis sunna, sunna ta fassara wannan ruwaya. In ka karanta qira'a bi wa arjulikum maimakon wa arjulakum, to wal muradu biha al masu al khufayn, ana fassara wannan qira'ar da tazo da khafda a matsayin ko kuma da ma'anar shafa akan huffi. Kenan in akwai huffi da annabi sallallahu alaihi wasallam a kafar annabi sallallahu alaihi wasallam baya cire shi, ba kuma ya wanke kafar tunda ya riga ya sanya ainihin huffin da alwala, kamar yanda zamu karanta sharuɗan shafar huffi din insha Allahu. Da haka in yana da huffi sai kawai ya shafa akan huffin nasa aiki da qira'ar wa arjulikum. Idan kuma babu huffi ko safa ko takalmi a kafar annabi sallallahu alaihi wasallam, in zai wanke kafar sai ya wanke kafar yayi amfani ko yayi aiki da qira'ar wa arjulakum. Na fata an fahimta. To sai malam yake kala al-musannif, malam mai izi yake cewa akwai sharuɗan shafar huffi. للمصي عليه ثمانيه شروط شافا اكن حفي yana da sharuɗa guda takwas sai waɗannan sharuɗa sun cika inji malam abul hasan ash-shadhili sai sun kammala sannan shafa akan huffi ya inganta al-awwal sharadi na farko an yakuna jildan shi huffin ya zama fata ne kenan kaga banda safa banda wani abu wanda shi ma koda yana da kama irin ta huffi in dai ba na fata bane malam hasan abul hasan ash-shadhili ya ce sharadin huffi ya zama to na fata ne wannan shine sharadin farko in ba na fata bane ba fa sai ya ce fala yamsahu ala ghairi ba zai yi shafa ba akan wani huffi na fata na fata gane kalkhariki kaman kyalle ko yadi an bayyana da aka samu wani yadi mai karfi ko wani kyalle mai karfi sai aka dinka shi dinki kamar huffi to malai yace koda yayi kama da huffi tunda na yadi ne ba na fata ba ba za a yi shafa akan sa ba wa nahwi hada makamantan al-kharik kyalle ko yadi idza suniat idan an yi shi ala hayatul huffi abisa suffa da kamanni irin na huffi ba za a yi shafa akan sa ba tunda ba na fata bane illa al-jawraba amma banda al-jawrab al-jawrab safa ce amma shi irin safar da malai yake magana anan yace banda ita in ita ce za a iya yin shafa akai yace wa huwa ma kana ala shakal huffi ita ce irin safar da take da suffa da kamanceceniya irin ta huffi minal kittan amma an yi ta da kittani yadi mai karfi wa nahwihi ko makamancin kittani amma min fawqihi saman wannan huffin ko kitta wato huffin da aka yi shi da kittani din saman sa wa min tahti da kuma kasan sa jildun makharuzun ya zamanto fata ce aka dinka sai ya zamanto huffin inda yadin yake kawai ta nan gefan ne da nan gefan amma sama fata ne kasan sa ma fata ne to idan jawrab safa ta zamanto ko kuma jawrab ya zamanto saman fata kasan fata a gefe da gefe ne aka yi amfani da yadi to shi ma malai yace za a iya yin shafa akan sa zai iya gas wato hukuncin shafar huffi zai iya gaskatuwa akan sa ina ba ta fahimta athani wannan kamar sharadi na farko kenan da aka sharadin da malam ya kawo na farko kafin ai shafa akan huffi sai ya zamanto huffin na fata ne ko kuma ya zamanto na ainihin wato kittani ne amma saman sa fata kasan fata gefe da gefe aka sa kittani athani sharadi na biyu an yakuna tahiran ya zamanto shi huffin tsarkakakke ne an ce huffin ya zama na fata to fata ta zamanto tsarkakakkiya ce wadda aka yi huffin da ita fala yamsahu ala najisi ba zai yi shafa ba akan huffin da aka yi shi da fatan najasa ka jildil khinziri kamar fatar alade ita ce aka gyara ta aka jeme ta sai aka yi huffi da ita ba za a yi shafa akai ba wa jildil ma'kuli da kuma fatar dabbar da ake cin namanta kaman raƙumi ko sa ko tunkiya ko akuya ko rago dabbobin da ake cin namansu to ita ma fatar dabbar da ake cin namanta ba za a yi shafa akai ban an yi huffi da wannan fatar gairil muzakka idan ba yanka ta akai ba misali mushe ta yi sai aka cire fatar sai aka jeme ta sai aka yi huffin da ita to malam yace daga cikin sharadin rashin shafa akan huffi ya zamanto huffin nan an yi shi da fatar wato najasa ko kuma fatar mushe na dabbar da ake cin namanta awul muzakka gairul makul ko kuma an yi huffin da fatar dabbar da an yanka ta sai dai kash gairul makul ba kuma dabbar da ake cin namanta bane ta sami yanka amma yankan kare ne aka yanka an fahimta malai yace wa in dubiga koda an je mi an fahimta koda an je mi zamu zo da bayani insha Allah yana muna karanto sharuɗan da malai kawo athalith sharadi na uku an yakuna makhruzan shi huffin ya zamanto dinkakke ne ta ko ina rub ya rufe fala yamsawa alai mutum ba zai yi shafa ba akan huffinsa idza kana marbudan in ya zama daurarre ne da daura shi akai aka kama nan gurin aka daure aka samu wata r igiya nan ma sai aka daure nan ba inda aka dinka kawai fata ce kila da aka samu wata a sama wata a ƙasa sai aka samu wani zari aka danyi wasu dabaru aka daddaure shi aka yi ba dinka shi aka yi ba to sai malai yake cewa sharadin huffun da za a yi shafa akan sai ya zamanto dinkakke ne ba wanda aka daddaura shi ba au na hawa hu ko makamancin haka arrabi'u sharadi na hudu an yakuna satiran li mahallil fardi ya zamanto huffun ya rufe mahallin farilla tunda a kafa ake sa shi akalla ya zamanto ya rufe idan sawu an sa shi tun daga nan alal akalli ya rufe idan sawu shine mahallin far an bayyana yake cewa la mana kasa ba abin da ya ragu ba ya tawaya daga mahallin farilla wanda kenan ya gaza idan sawu to shi ma wannan fala yasihul masu alai shafa akan huffin da yayi kasa da mahallin farilla kasa da idan sawu shi ma baya inganta wa kaza haka ma kuma dai in kana fihi kharqun kabirun koda dinkakke ne kuma ya wuce mahallin farilla ma'ana ya wuce idan sawu amma kash an samu wato yagewa a cikin sa ya farke ya yage kuma yagar kabirun babbace qadru thuluthil qadami gwargwadon ɗaya bisa ukun ƙafa yana fitowa ya yage irin yagewar da biyu bisa ukun ƙafa ne kawai a ciki amma kashi ɗaya cikin ukun ƙafa ya fito waje saboda sakamakon yagewar da yi to wannan ma bai cika sharuɗan da malam ya kawo guda takwas da za a iya yin shafa akan wannan huffun ba al-khamis sharadi na biyar an yumkina tatabu'ul mashi fihi ya zama zai iya yiwuwa a yi tafiya a cikinsa kar ya zamanto ya ma yawa ya yi kwararo ta yadda kana sa yana suɓalewa kana sa yana saɓulewa kana sa yana saɓulewa a'a in ya yi yawa yana saɓulewa to baya inganta a yi shafa a kansa sai ya zama kamar dama can takalminka ne ruf ya kama ƙafarka kana iya yin tafiya a cikinsa ba tare da yana saɓulewa yana suɓalewa ba falwasi'u yalwatacce shi huffin alladhi la yumkinu an yutabi almashy fihi wanda bai yiwuwa a iya jeranta a iya yin tafiya da shi la yamsau alai to mutum ba zai shafa a kansa ba sharadi na nawa kenan na biyar as-sadis sharadi na shida an yalbasahu ya zama ya sanya huffin ala daharatin akan alwala sai da yayi alwala sannan ya sa huffin fala yamsau alai mutum ba zai yi shafa ba akan huffin sa idza labisahu idan ya sanya huffin wa huwa muhdisun bai da alwala kawai ba shi da alwala ya dauki huffin ya sa to yanzu in yazo zai alwala in yayi shafa kai ya shafa kunne sai ya cire huffin ya wanke kafar amma inda yayi alwala complete cikakkiya sai ya dauki huffin sai ya sa to shine nan gaban alwala ta warware ba sai ya cire huffin ba sai ya shafa akan safa ina fatan akan huffi sai kuma shartanta shi ita alwalar sai ta zama ta ruwa ba taimama ba an bayyana ishtiratu dahara alma'iyya wa yushtaratu sharadi ne fi hadhihi dahara a wannan tsarkin wannan alwalar da aka ce an takuna ma'iyatan tsarkin ko alwalar ta zama ta ruwa aka yi falauta yammama kenan da mutum zai yi taimama thumma labisahu sannan ya dauki huffin sa yasa lam yamsa alai bisa wannan ka'idar ba zai shafa a kansa ba Allah ya sa ana biye da ni wa an takuna kamilatan game dai da ita alwalar kuma alwalar kafin yi shafa kafin ta cika ka'idar da zai shafa akan huffi da ita sai alwalar ta zamanto kamilatan kammalalliya cikakkiya sai da ya alwala ya wanke hannu ya kurkura baki ya shaka ruwa ya face ya wanke fuska ya wanke hannu ya shafa kai ya shafa kunne ya wanke kafar dama ya wanke kafar hagu ba alwala cikakkiya ba sannan sai ya dauko huffin sa daya yasa ya dauko na hagu ma yasa to yanzu alwalar sa ta warware sharadin ya cika zai iya yin shafa akan huffin ba sai ya cire ba sai ya ce falau ga sala kenan akan wannan kaida da mutum zai wanke ihdari jilaihi daya daga cikin kafafuwan sa misali sai ya wanke ta dama wa adkhalaha fil huffi sai kuma ya sanya ta a cikin huffi qabala ghasilil ukhra kafin ya wanke daya kafar wa nahu zalika ko makamancin haka la yamsahu alaihi ya saba kaida shi ma ba zai shafa ba kai kuma wannan duk karatun ka dauka duk da cewa bai kawo masalan safa ba duk kusan sharuɗan shafar hufi shine shafar safa shafar takalmi boot irin na sojoji ko na jami'an tsaro ko dukkan wanda malamai suka ce za a iya yin shafa akai duk sai dai kawai dan abin da zamu kawo na bayanan da malamai suka yi amma irin wannan maganar hufin ita ce dai ake yin ta akan safa ita ce ake yin ta akan sauran abubuwa da aka ce a yi shafa akai asabi'u sharadi na bakwai Allah ya kuna asiyan bilubsi kar ya zaman toya wato mai sako ne wajen sashi an fahimta tunda galibi matafi yakan sashi to kar ya zaman to tafiyan nan da zai ta saban Allah ce ya tafi wani gari zashi dan yayi sata ko wani gari zai je dan yayi badala yayi fasikanci a can to kar ya zaman to ya sanya wannan hukun ne wato Allah ya kuna asiyan kar ya zamanto mai saban Allah ne bilubsihi da sashi sai ya bada misali kal muhrimi kaman mai harama da aikin haji ghayril muttar lilubsihi wanda ba shi da wata larura ta sashi sharadi na nawa kenan na bakwai kar ya zamanto mutum koda sharuɗan can na farko zuwa na nan duk sun kammala to kar ya zamanto ya sanya shi sawa irin ta saban Allah shine an hana mai harama da aikin haji ya sanya rufaffen takalmi kaman hufi aka ce sai dai illa malla yajida ainihin wato annalain wanda bai samu silifa ba budaddan takalmi to fal yalbas khuffain zai iya sanya hufi amma fal yaqta'ahuma asfala min ka'bayn ko abinan sai ya yanke hufin kasa da idan sawu sai mai da shi kamar takalmi da za a iya sawa a zare a sa a zare in babu ainihin takalmi budadde to wanda yayi niyyar aikin haji an hana shi ya sa dinkakken kaya an hana shi wasu abubuwa kamar yanda mun je babin aikin haji zamu ji amma daga ciki wato in ya riga ya harama hatta takalmi rufaffe ba zai sa ba to yanzu wanda yayi harama zai yi aikin haji sai ya dauko huffi yana sana ba wata larura sai ya sanya a kan ka'idar da malam yake kawo mana ba zai shafa akan hufi ba. Mafhum? Aw bi safarihi ko kuma ya zama mai saban Allah ne da tafiyar tasa sai ya bada misali kal'aqi kaman wanda ya saba wa iyayensa ya gudu. Iyayensa sun yi masa fada ya jawo shi kawai ya hada kayansa a jaka kawai ya tafi ba a san inda ya tafi ba. Ina fata an gane. To ko kuma yayi musu ba daidai ba ko ya taba musu kudi ko ya musu kaza kaza kawai ya tafiyar sa to wannan shi ma wannan tafiyar ba ta bin Allah bace akan kaidar malam idan tafiya ta saban Allah ce zaka je daga nan zuwa wani gari ko wata jaha amma tafiya ce ta saban Allah kai ma alfarma da sassaucin shafar hufi ba kai a ciki domin ana son tafiyar da za a yi ai shafar hufin ya zamanto ta bin Allah ce wal abiki da bawan da ya gujewa mai gidansa bawa ne kawai sai ya tattara kayan sa sai ya tsere bala yamsahu wahidun minhuma malai yace daya daga cikin waɗannan mutanen ba za su yi shafa ba akan hufi koda sun cika sharuɗan baya da muka karanta athamin sharadi na takwas wanda shine na ƙarshe malai ya faɗa Allah ya kuna mutarafihan bilufsi kar ya zamanto ya sanya shi ne kawai don jin daɗi shine at-tarafu kada ya zama kawai ba inda za shi kawai yana zaune a gida kawai yayi alwala cikakkiya ya dauki hufunsa yasa me yasa yasa kawai dan jin dadi wai kada ya zama to ya sanya shi mutarafihan dan ya ji dadi kawai bilubsihi da sanya shi sai ya bada misalin sanyawa irin ta jin dadi sai ya ce fa mallabi sahu wanda ya sanya huffi linaumin kawai dan ya kwanta bacci auna hawihi ko makamancin haka fala la yamsahu alai shi ma ba zai shafa akan huffinsa ba sai ce idan jita ma'at hadhihi shurudu idan waɗannan sharuɗa suka cika guda takwas jazal masuhu to shafa akan huffi ya halata to sai malam doktor Muhammad Mansur Sokoto hafizahullah sai ce hadhihi shurud waɗannan sharuɗa da malam ya kawo allati zakara al musannif rahimahullah laysat mansusa ba nassi bane yazo da su wa innama hiya min ijtihadati ba'd ahli al-ilm wannan ijtihadi ne na wasu cikin malamai ma'abuta ilimi min al-fuqaha daga malaman mu manya na fiqh rahimahumullah Allah ya musu rahama wa ba'd dhalika mu'taridun alai لانه يخالف wasu kuma daga ciki ma sun ci karo da abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam aw yata'aradu ma al-maslahati allati min ajliha shuri al-masu ko kuma kaga wani daga cikin sharadin ya ci karo da maslahar da saboda wannan maslahar aka shar'anta shafar hukum mafhum wa hiya taysiru wa raf'ul hajr wa haraj wato dalilin ko dalilin da yasa ku aka shar'anta sanya huffi ba wani abu bane face saukakawa mutane da kuma dauke musu takura to wasu kuma cikin sharuɗin da malai ya kawo sun ci karo da wannan maslaha din an bayyana fashtiradu kaunihima jildan sai malai ya fara ce sharuɗin a ce sai huffi ya zama na fata to wannan sharadin yu'aridu ma tabata anhu sallallahu alaihi wasallam ya ci karo da abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu masaha alal jawrabain cewa manzon Allah yayi shafa akan aljawrabain aljawrabain hadisin da imam Abu Dawud ya fitar da shi imam Tirmidhi ya fitar da shi sannan Sheikh Nasiruddin al-Albani ya inganta cikin al-Irwa wal jawrab kuma kowa ya san aljawrab takunu min qutlin tana zamantowa ta audiga wa nahwihi ko makamancin audiga safa kenan wa huwa ma yu'rafu bishurrab wa thabata al-masu alayhi ma an ali ibn abi talib wa abi mas'ud al-badri wal bara bin azib wa anas bin malik wa abi umama wa sahal bin sa'd wa amr bin hurayth radiyallahu anil jami' yace shafa akan safa kamar yanzu yanda muka shigo sanyin nan sai ga mutum yayi alwala amma ya cire safarsa ya wanke kafa babu laifin kai haka amma sauki ne shari'a ta zo ma da shi ba sai ka cire safarka ba in kai alwala cikakkiya ka wanke kafar dama ka wanke kafar hagu ka dauko safarka kasa ka dauki dayar kasa to an baka awa 24 ba sai ka cire ba sai dai in wanka ne ya kama ka amma in ba wankan tsarki ne ya kama ka ba to baka bukatar sai ka cire dan ka shiga kai bawali ko kai gaidi ko dukkan abin da ke warwar alwala ba sai ka cire safarka ba kawai in kai alwala sai kai shafa akan ta kamar yanda zamu nuna shafar insha Allah a can gaba an bayyana wannan yace sannan shafa akan safa din nan ya tabbata daga Ali bin Abi Talib Abi Mas'ud al-Badri Bara bin Azib Anas bin Malik Abi Umama Sahal bin Sa'ad Amru bin Hurayth waɗannan duk ya tabbata suna yin shafa akan safa kuma naqala zalika Abu Dawud fi sunani Imam Abu Dawud din ya kawo waɗannan maganganu a cikin sunan dinsa wa qala ruwiya zalika aidan an Umar bin al-Khattab wa Ibn Abbas yake kuma cewa amma ruwaito shafa akan safa daga Umar bin al-Khattab da kuma Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda to kaga kenan sharadin farko cewa sai ya zama na fata yanzu an yi me an ajiye shi afwa ina fata an gane yanzu ba sharadi bane hufi sai ya zama na fata kenan yanzu zamu iya shafa akan safan mu na'am yanzu kaman waɗanda cire irin wannan takalmin na jami'an tsaro za su iya yin shafa akai na'am ko kuma kai ka daddaura wani canvas dinka wanda sai da kai mintuna wajen sa shi ga igiyoyi a jiki kan ka warware shi aiki ne kuma kana gurin da za a iya fahimta kan kai sallah da takalmin ka tunda dama akwai sunnancin yin sallah da takalmi yanzu in ka zo kai alwalaka kai shafa akan bot dinka ko kan takalmin ka yayi kenan ko da yake shi takalmin zai iya zama na fata zai iya zama ba na fata ba ina fata an gane amma dai karamin lissafin da zamu iya fahimta ita ce safa dan haka idan mutun yayi alwala cikakkiya ya sa safa zai iya cigaba da shafa akan ta kenan ka'ida ko sharadin sai dai hukun ya zama na fata wannan sharadin babu shi mafhum to sai mu tafi na gaba fashtiradu kaunihi makhruzan shartanta kuma sai huffi ya zama dinkake wa alla yakuna makharuqan kuma kar ya zama yagagge wala yakuna asiyan bilusi kuma kar ya zama mai saban Allah da sashi wala mutarafihan bihi ko kar ya zama mai jin dadi da sashi sharadi nawa kenan hudu kasan malai ya ga mana baya an yakuna makhruzan ko kuma wa alla yakuna makharuqan ko wa alla yakuna asiyan bilusi wala mutarafihan bilumsi abubuwa hudu ko to sai malai tattara yace sharadin da aka kawo cewa sai ya zama dinkake kar ya zama yagagge kar ya zamanto da saban Allah wajen sashi kar ya zama an sashi dan jin dadi fa hadhihi shurud fiha taqayyidu ma adalaka husharin malai yake cewa a cikin waɗannan sharuɗan akwai takure abinda shari'a ta bashi a bude wala yasihu zalika kuma shi in shari'a ta saki abu bata tsuke shi ba to ba wanda ya isa ya tsuke shi sai da nasi an bayyanta idan shari'a ta saki abun a bude to ba wanda ya isa yawa abun kaidi sai in akwai nassin da yake kaidi aw qa'idatin shar'iyya ko akwai wata ka'ida ta malamai ta shari'a da ta yi bayanin cewa abu kaza kaidi ne ko kuma akwai kaidi a cikin idlaqi kaza da aka karanta a guri kaza dan haka malai ce farrajihu zance mafi rinjaye annahu yajuzul masu ala al-khuffil mukharraq ya halatta yin shafa akan huffin da ya farge ko ya yage wa ghairul makharuz ya halatta a yi shafa akan huffin da ba dinkake ba kila daddaure shin akai wa ala al-khafifi kuma ya halatta a yi shafa akan ainihin wato huffi sassauka wanda bai yi tsawo da yawa ba لانه ليس المقصود من الخف ستر البشره دومن منفر خف با وهي ستر شي فاتر وانما المقصود ان يكون مدفئا للرجل حكمه سا خف كوي دان يدماما قفا انا با تان غاني دان يدماما ومتين مي قفا مي حكمه سا صفا ينزو دان تدماما مي قفا ونافع لها كما يزو مي امفاني غ قفر kar mutum ya zama yayi tintibe ko yaji ciwo ko yayi ko ya taka wani abu da makamancin su wa innama ujizal masu ala al-khuffi rafa'an lil haraj ka sani an halatta sanya yin shafa kai akan huffi dan a dauke wa mutane kunci da takura lima fi naz'ihi min mashaqqa saboda abin da ke cikin cirewa da sawa na wahala alal insani ga mutum a ce wani baya rike alwala duk alwala yanzu ana sanyi saboda haka duk alwala sai kuma za ka ga galibin mutane inda suka fi jin sanyi kafa ko duk da cewa akwai sabani wasu suna da sabani haka amma daga cikin gurin da yake daukan sanyi akwai kafa to a ce duk lokacin da alwala ta warware sai ka cire safar ka kuma wanke kafar ka ji wannan sanyin ka kuma mayarwa akwai mushaqqa shi kuma addinin musulunci addini ne da yazo ya kawar da wannan mushaqqa din ya kawo sauki wa hadha la farqa fihi bainal khafif wa thaqil dan haka babu bambanci huffin nan ko safar babu bambanci tsakanin safa shara-shara da kuma safa wato mai kauri za a ga wani safar da yasa irin wadda kila ma ana dan ganin fata-fatar jikinsa ko ana ganin jikinsa wata kuma mai kauri ce babu bambanci kai shafa akan waccan kai shafa akan wannan wala bainal mukharraq was salim haka babu bambanci tsakanin shafa akan huffin da ya yage da lafiyayyen huffi babu bambanci tsakanin wato yin shafa akan safar da ta farke kila saboda yau da kullun da gajiya ta dunduniya za ka ga wani safarsa ta farke ko to babu bambanci da wanda ta yage din da kuma wanda bata yage ba abinda ya shafi hukuncin shafa fa ma damal ismul khuff baqiyan matakarin an kalla abin sunan sa huffi in an kalle ta kace mecece wannan zaka ce safa ce shikenan kawai fa innal masa alaihi jaizun wallahu ta'ala a'lam an fahimci wannan wa qad sabata وقد اثبت شيخ الاسلام في الفتاوى جواز المسح عليهما ما دام الاسم عليهما شيخ الاسلام ابن تيميه a cikin littafin sa al-fatawa ya tabbatar da halaccin shafa akan safa da huffi matakar suna amsa sunan su matakarin ka kalle ta zaka ce wannan safa ce in ka kalle zaka ce wannan huffi ne hukuncin shafa yana nan wal mashu fihi ma mumkinan li idlaq ash-shari' wal mashu fihi ma mumkinan matakar dai tafiya a cikin wannan hukun zai yi li idlaqi shari'i saboda shari'a ba ta yi kaidi ba wa dhahaba ila annahu la yushtaradu an yathbata bi anfusihima kuma ya tafi akan cewa ba sharadi bane sai idan safan nan ko hukun nan za su tabbata da kansu bi haythu yumkinu tatabu'ul mashi fihima ta yanda zai iya yiwa a jeranta tafiya a cigaba da tafiya a cikin su bal yakfi an yathbuta bin na'alain yana wadatarwa yana iswa in ma ba sa iya tsayawa ma an sa sa takalmi zai rike su shikenan ko da a ce misali in ka sa hufin yana subalewa ma an ka kara takalmi a kansa shikenan ko ka sa takalmi zai tsaya shikenan yayi ko kuma in safar ma ta yi yawa tana zarewa amma ka hada ta takalmi ba ta zarewa yayi wa amma in karaka al-huffi kharqan bayyinan sai malai yace amma idan huffi ya yage wanda take bayyananniya fa aktharul fuqaha to mafi yawan malaman fiqhu yaquluna bil man'i min al mass alai suna cewa ba za a yi shafa akan sa ba li'annahu yura min khilalihi mawadi' al wudu domin wai ta cikin huffin ko safar ana gano muhallin alwala kuma gashi ba a wanke ba allati farduha al ghasl wanda kuma wannan gabar farillata shine a wanke kuma ga ta taleko ba wanke ta akai ba kuma ainihin wato abinda aka sa kuma ya ainihin wato abin nan wa haythu la yajtami'u ghaslun wa masun gallabu hukm al ghasl wallahu a'lam wato wa haythu la yajtami'u ghaslun wa masun to tunda ba zai iya yiwa ba a hada wankewa da shafa to shi yasa sai suka rinjayar da hukuncin wankewa ga kafar da take wato fufun ya yage kafar ta fito sosai ta fito waje to wannan sai suka ce a wanke kafar tunda hukun ya zama haka shine yafi wallahu ta'ala alam sai gaba ta gaba yace wa amashtiratu dahara fihima amma game da shartanta alwala fihima kafin yin shafa akan hufun wa kazalika taharatul labisi haka tsarkin shi mai shafar lahuma gare su qabalan lubsi kafin ya sa fa huma shartani wadannan sharuda ne guda biyu sahiha ne kuma duk ingantattu ne le hadithul mughira bin shu'ba saboda akwai hadithul mughira bin shu'ba radiyallahu an qala yace kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam zata layla yace wata rana muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani dare fi masirin a wata tafiya fa afragtu alaihi min al-idawa sai zai yi alwala sai na dinga zuba masa ruwan buta yana yin alwala baga sala wajahu manzo Allah ya wanke fuskarsa wa zira'ihi ya wanke hannayensa wa masaha bi ra'si ya shafa kansa thumma ahawaitu li anzia kufaihi mugira yace sai nayi nufin in zare masa hufunsa dan ya wanke kafa fa qala sai ce da'ahuma kyale su ba sai ka cire su ba fa inni adkhaltuhuma tahiratayn domin na sanya waɗannan hufunan alhalin suna masu tsarki fa masaha alaihi ma sai ya shafa kansu wal hadith قد جعل الطهارة قبل لبس الخف شرطا kaga wannan hadisin ya nuna cewa yin alwala kafin sanya huffi sharadi ne li jawazil masi na halaccin ci gaba da shafa akan huffi wal mu'allaq bi shartin la yasihu illa bi wujudi zalika ash-shar wal mu'allaq bi shartin duk abinda aka alakanta shi da wani sharadi la yasihu to wannan abun ba zai zama ingantacce ba illa bi wujudi zalika ash-shart sai in an samu wannan sharadi din وقد حمل الجمهور الطهاره على الشرعيه في الوضوء شي يسا جمهور malamai sun tafi akan cewa tsarkin da ake nufi na shari'a a wannan gurin shine alwala na fatan gane kamar yanda ya kawo ya zo a cikin muwatta da kuma littafin al-umm na imamu shafi'i da kuma al-muhni na ibnu qudama sai ya ce wa man tawadda'a wanda yayi alwala faga sala ihdari jilaihi sai wanke ɗaya daga cikin kafafuwan guda biyu wa adkhalaha al-khuf sai ya shigar da ita cikin huffi ko safa sun maga salal ukhra sannan ya wanke ɗayar daga baya wa adkhalaha al-khuf ita ma ya shigar da ita cikin huffi ko safa fala yajuzu lahu am yamsa alayhi ma inda al-jumhur a wajen mafi yawan malamai sun ce baya inganta kuma baya halatta ya ci gaba da shafa akai domin bai cika kaida ba ولهو ان ينزع الاخرى وهو على طهارته ثم يعيدها فيكون قد لبسهما طاهرتين اما زي iya cire daya daga cikin kafafuwan bayan yayi alwalar kuma ya maida ita kuma tsarkin wancan yana nan ba sai tunda ba kafafuwan duka guda biyu ya cire ba kila wani abu yaji a cikin safar tasa sai ya zara guda daya sai ga ashe tsakuwa ce ko abin nan ya shiga ciki sai ya cire sai ya mayar zai ci gaba da shafa akai an bayyana wannan gabar na'am إمام أبو حنيفة ده إمام أحمد أدي دغ cikin ruwayoyin إمام أحمد sun ce yajuzu lahul masu alaihima ya halatta ya shafa akan su li'annahu adkhala kullu min rijlaihi wa hiya tahira ba sharadi bane suka ce a wajen su sai in ya wanke kafafuwan guda biyu a hade sannan ya sa safar ko kuma ya sa ainihin hufun kenan in ya wanke guda daya ya sa safa ya kuma wanke dayar ya sa safa yayi an gane وهذا اختيار شيخ الاسلام وانن كما شيني راي عند شيخ الاسلام يزابا وقبله ابن حزم كما غبانن شيخ الاسلام ما وانن شيني راي ابن حزم الاندلسي وابن المنذر ابن المنذر رحم الله الجميع كما يندا يزو ا cikin المبسوط يزو ا cikin محلا يزو ا cikin الاوسط نا ابن المنذر ده كما مجموع الفتاوى والقول الثاني قوي يتي سي دي قولي نا بيو ما فا ينا ده قرفي لكن لا يبعد لا يبعد ان يقال بالاستحباب لانه اهوض قولي نبيو cewa in ka sanya ka wanke kafa daya kar ka sa hufun sai ka wanke dayar to wannan kaulin shi ma yana da karfi sai dai ba zai yi nisa ba da a ce kawai mustahabbi ne
domin hakan shine ahwat domin yace fa inni adkaltuhuma tahiratayn to ahwat zai dan fi nutsuwa ka wanke su duka biyan sannan ka sa huffun gaba daya wannan mustahabbi ne in kai haka amma da zaka wanke dayar ka sa ka kuma wanke dayar ka sa babu laifi mafhum haka sharadin da malam ya kawo cewa an takura tahara ma'iya cewa sai idan alwalat ta ruwa ce ba taimama mutum yayi ba fala yajuzu lahu an yamsa alal khuffaini yace baya halatta yi shafa akan huffun sa idza kanat taharatu taharatu tayammum in ya zaman to taimama yayi ba alwala ba li qawlihi sallallahu alaihi wasallam saboda manzo Allah yace fa inni adkhaltuhuma tahiratayn na shigar da su tahiratayn da alwala wa taharatu tayammum la tata'allaqu birrijl ita ko taimama ai ba wa kafa a ciki an fahimta taimama ai ba a yi wa kafa da haka shi kuma annabi ya ce ya sanya kafafuwan a cikin huffi suna me tahiratayn to idan mutum taimama yayi shikenan ya sanya huffi yanzu ya adkhala huma tahiratayn kenan wa innama hiya alwajhu walkaffayn ai ita taimama fuska ce da tafukan hannu kamar yadda muka karanta ko falladhi yasihu min hadhihi da haka kaga wannan shi ma sharadin yana nan cewa kada ya zamanto taimama mutum yayi sa huffin sai dai alwala ta me tarwa mafhum sai yace falladhi yasihu min hadhihi shurutu thalatha abinda ya inganta daga waɗannan sharuddan abubuwa uku ne الشرط الاول ان تكون الخفان طاهره فاذا كان النجسه لم يجوز المسح عليهما لالكم حفن حفن غدا بيو su zamanto masu tsarki ne idan ya kasance huffun najasa ne baya inganta baya halatta shafa akan su wa dalilu zalika dalili akan haka anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallaba ta yawmin saboda manzo Allah yayi sallah wata rana bi ashabihi da sahabban sa wa alaihi na'lan yana sanye da takalma guda biyu annabi yayi sallah fa khala'ahuma ana cikin sallah sai aka annabi ya tuba takalman fi athna'i salati wa akhbara bayan an idar da sallah su ma sabai da suka cire takalman su kaga kenan ashe asalin sallah da takalmi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da haka ba karka dauka wani fadin rai ne ko girman kai sallah da takalmi sunnar annabi ce sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai wanda za a yi sallar gawa yana ce a cire takalmi saboda wai a cire girman kai a yi sallah ba takalmi shi sai ya fahimci cewa yin sallah da takalmin kamar wani girman kai ne sunna ce sunna ko ba za ta zama girman kai ba ko yake cewa wa akhbara sai ya ba sahabban labari anna jibril akhbarahu cewa malaika jibril ne ya bashi labari bi anna fihi ma adhan aw qadaran cewa a ta karkashin takalman nan akwai kazanta ko najasa wa hadha yadullu ala annahu la tajuzu salatu fi ma fihi najasatun wannan hadisin sai ya zama hujja da take nuna baya halatta yin sallah da abin da yake da najasa wali annan najasa idza masa alaiha bil ma talawwasa al masiha bin najasa domin koda tsarkakakke ne shi huffin na fata ce tsarkakakkiya to amma idan najasa ta taba shi to in ka zo yin shafa akan huffin to shi kansa mai shafar huffin zai bata jikinsa da hannunsa da najasa mafhum fala yasihu an yakuna mutahhiran kuma ba zai zamanto ya tsarkake ba kenan tunda ga najasa ma ya sake shafawa a gurin da babu ita da kenan wannan sharadin cewa huffi ya zama mai tsafta mai tsarki wannan sharadin ya inganta الشرط الثاني ان يكون لابسا لهما على طهاره kuma shi mai sai mai shafar huffin ko mai sa huffin ya zamanto yana da alwala kan ya sa huffin wannan sharadin shi ma ya tabbata saboda hadisin da muka karanta na Mughira bin Shu'ba da manzo Allah ce da'ahuma fa inni adkhaltuhuma tahiratayn الشرط الثالث sharadi na uku an takuna taharatun ma'iyya kuma alwalat sai ta zama ta ruwa ba taimama ba saboda hadisin da shi ma ya gabata fa inna taharatul madhkura fihi muta'alliqatun birrijlain wa tayammum la alaqata lahu bihima saboda alwalad ita ce take da alaka da kafa taimama ba ta da alaka da kafa an fahimta sai yake cewa wa yudafu ilaiha shartani akharani sahihani za bayan wayannan cikin sharuddan da malaika guda takwas wayannan ukun su suka inganta to amma kuma malai yace ga wasu sharuddan guda biyu su ma ingantattu da za a jingina a hada su da waɗancan guda ukun su zama biyar Ar-rabi'u shine na hudu an yakuna masuhuma fil hadathil asgar la fil janaba ya zama ci gaba da shafa akan hufin a karamin kari shine mutun ya shiga yayi bawali kaga zai saki alwala to in yazo yin alwala ba sai ya cire hufi sai ya shafa akai ya shiga ban daki yayi bayan gari ya fito zai saki alwala to shi ma ba sai ya cire hufi ba sai ya shafa akai yana da alwala sai ya hutu alwalarsa ta kare ko ya fitar da mazi alwalarsa ta kare yazo zai canja wata alwala to ba sai ya cire hufi ba karamin kari shine ake shafa akan hufi ba babban kari ba kaman janaba kaga mutum ba zai shiga yanzu in ka ma shiga ban daki kace zaka yi wanka da safa a kafarka ai sai a tuhumi tunaninka ko kwakwalwarka ko ko kuma mutum da sanye na sanye da ainihin hufi a ganshi ya shiga ban daki yayi wanka da hufi wannan ko shakka babu akwai matsala a cikin kwakwalwarsa ko amin amin yake cewa wa dalilu zalika hadithu safwan bin assal qal radiyallahu anhu qala ta amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idha kunna safara yace manzo Allah ya umarce mu idan mun kasance muna halin tafiya Allah nan zai akhifafana kada mu cire huffun mu salatata ayyam kwana yini uku wala yali hinna da dararan su illa min janabati sai dai in janaba mutun yayi to wannan ka'idar shafa akan huffi ta fadi tunda wanka mutun zai walakin min ga'idin wa bawlin wa nawm amma dan kawai mutun ya shiga yayi bayan gari ko yayi bawali ko yayi bacci wannan hukuncin shafa huffi yana nan da yayi alwalasa in yazo wajen wanke kafa kada ya cire safarsa ko kai ya cire huffinsa sai ya shafa akan safarsa ko kan huffinsa wannan kuma an bashi dama har ainihin wato tsawon wani lokaci kamar yanda zamu karanta fa idza ajnaba ba'da an kana labisan kenan in janaba ta kama shi bayan ya sa huffi wajaba alaihi nazuhu wajibi ne cire huffi likai ya ga tasila dan yayi wanka sharadi na biyar an yakuna almasuhu fil waqti almuhaddad shar'an shi shafar hufin ya zamanto a cikin wani lokaci da shari'a ta iyakance wanda shi kuma bayanin sa zai zo domin shi malam anan Abul Hasan Ash-Shadhili ya nuna ba wani lokaci ba iyakance shafar hufi da wani lokaci ba kamar yanda zamu karanta qala al-musannif wala yatawaqqatu bi waqtin shine karatun mu mun koma cikin littafin wala yatawaqqatu bi waqtin yace wai ba a iyakance shafar hufi da wani lokaci wala yalzamuhu nazuhu cire shi bai zama lalle ba illa an tahsulu lahu janabatun sai kawai in janaba ce ta same shi an bayyanta sai dai in janaba ce ta same shi aw ya hasula fihi kharqun kabirun ko kuma huffin ya yage yagewa babba aw yanzi aqadamahu ko kuma ya cire huffin ya cire kafarsa daga cikin huffin aw aktharaha ko ya ce da mafi yawan kafar tasa ila saki huffi ya har zuwa ainihin wato kaurin huffin sa sai zamanto huffin kila ya hau sai ya zare shi sabule shi haka ya kusa fita daga kafar to wai sai a irin waɗannan yanayiyukan ne kawai hukuncin shafar huffi ya baci amma in dai yana nan a kafar sa ba cire shi ba sannan ba janaba ce ta kama shi ba kuma ba yagewa yayi ba to ya ta shafa a kansa ko kwana nawa ne ba sai ya cire ba wannan shine abinda malam mai iziya ya kawo sai ya ce waradat iddatu ahadithu sahiha yace sai dai hadisai ingantattu masu yawa sun zo fi tauqitil masihi game da iyakance lokacin shafa akan huffi min ha daga ciki hadithu ali bin abi talib akwai hadisin ali bin abi talib radiyallahu an yace annan nabiy sallallahu alaihi wasallam manzon allah sallallahu alaihi wasallam ja'ala thalathata ayyam ya sanya kwa yini uku wala yalihinna da dararan su lil musafir ga matafi in matafi ne to kar ya cire huffinsa in dai ba janaba yayi ba har tsawon awa 70 da nawa 72 ko awa 72 kar ya cire huffi a matsayin sa nawa matafi walil muqi wa yawman wa layla yini daya da dare lil muqimi ga mazaunin gida wanda ba matafi ba awa nawa kenan 24 in kai alwala yanzu kai cikakkiyar alwala sai ka dauko safarka kasa to in ka so kakka cire ta sai i wannan lokacin awa 24 to duk bayan awa 24 zaka cire safarka jaddada alwala cikakkiya ka kuma mayarwa in ka kuma mayarwa an kuma kara ma validity na awa 24 a matsayin ka na mazaunin gida haka zaka yi sai har san yannan ya fita ina ba ta gane in kai haka yayi daidai wannan hadisi ne wanda Imam Muslim ya fitar da shi hadisi na biyu hadisin Auf bin Malik al-Ashja'i Allah ya kara masa yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam amara bil masi al khuffain yace manzon Allah yayi umarnin shafa akan huffi fi gazwati tabuka a yakin tabuka sai yace thalathatu ayyam wa layalihin lil musafir wa yawman wa layla lil muqim awa 72 ga matafi awa 24 ga mazaunin gida wannan hadisin Imam Ahmad ya fitar da shi da isnadi ingantacce walahu shahidun min hadith Abi Bakara inda Ibn Majah فالإمام أحمد قال الإمام أحمد هذا أجود حديث في المسيح على الخفين إمام أحمد بعد يتاشي كمان أكن وانا حديث سيتشي وانا شيني مفي كاون حديث دا أكا رويتو أكن شافر هوبي لأنه في غزوة تبوكا دومين يا فاروني أياكن تبوكا وان داياكن تبوكا نشيني آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم كارشان ياكن دا منزان الله صلى الله عليه وآله وسلم يهي akwai hadisi na uku hadisin Safwan bin Arsal Allah ya kara masa yadda yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kasance ya amuruna yana umartan mu idza kunna safaran in muna halin tafiya Allah nan zai akhifafana kan mu cire huffun mu thalathata ayyamin wa layalihinna yini uku da dare uku illa min janabatin awa 72 illa min janabatin sai dai in janaba ce ta same mu walakin min ga'idin wa bawlin wa nawm amma kar mu cire dan mun yi bayan gari ko mun yi bawali ko mun yi bacci wannan hadisin ya gabata mun karanta shi hadisi ne hasan wa kada akaba al jumhur lokaci aka nuna mun ne to bari mu samu gurin tsaya wa kada akaba jumhur ahli al ilm bi hadhihi al ahadith al sahiha shi sa mafi yawan malamai sun yi riko da waɗannan hadisan wa qalu bi mujibiha kuma suka faɗa abinda hadisan suka wajabta cewa awa 24 mazaunin gida awa 72 matafi ولم يصح عن احد من الصحابه خلافها سنن با بي انغانتبا واتو daga daya cikin sahabbai khilafaha ya saba wa wannan hadisan illa ibn umar radiyallahu anhu wahda sai abdullah dan umar Allah ya kara masa yadda shi kadai kamar yanda ibnu abunan hazm a cikin littafin sa al muhalla bil athar ya kawo wannan magana amma malik rahimahullah falam ya'khud biha amma imam malik shi ma bai riko da wannan ainihin wato abunan din ba bal qala bi annahu la tawqita lil masih shi ma bai amfani bai riko da waɗannan hadisan ba shi ma yace babu iyakan cewa wajen shafa akan huffin wa yajuzu lahu al masu alayhi ma ma sha Allah imam malik yace ya ci gaba da shafa akan huffin sa gurgurdan abinda Allah ya ga dama yaso malam yanzi'ahu ma matakar dai bai cire su ba aw tusibuhu janabatu matakar dai janaba bata same shi ba kuma wannan shine ra'ayin Layth bin Sa'd wannan shine abinda imam shafi ya fata fi qaulihil qadim a tsohuwar fatawarsa واستدلوا بأحاديث دك إمام مالك إمام أيضاً وتوليث بن سعد إمام الشافعي ده معلمان دي سكة تفاق كان هكا سنكف حجاني بأحاديث ده حديثان ده لا تصل إلى درجة هذه بس كي درجة روطن نان حديثان ده موهي قبات ده كران تاسوبا بل كلها ضعيفة يتي كي قبات ناسو ما حديثين ضعيفي ده تشكي أكوي حديثان عدس ده مالك cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza tawadda ahadukum idan ɗayan ku yayi alwala wala bisa khuffai yasa huffan sa fal yusalli fihi ma yayi ta sallah da su wal yamsaha alaihi ma yayi ta shafa akan su thumma la yakhla'ahu ma sannan kai ya tube su in sha'a in ya ga dama illa min janabatin sai in janaba ce ta same shi wannan hadisi ne wanda Imam al-Baihaqi ya fitar da shi da isnadi mai rauni walau saha hadha doktor yake cewa da wannan hadisin ma ya inganta lakana mahmulan alal ahadithul muqayyida allati istadalla biha aljumhur to da shi ma yana cikin jumullar hadisan da jumhurun malamai suka kafa hujja da su cewa shi ma yana magana akan iyakancewar hadisi na biyu hadisin Khuzaimah bin Thabit yake cewa ja'ala lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam thalathan manzo Allah ya sanya mana kwana uku wala wistadnahu wai da mun nemi ya ƙara mana akan kwana uku lazada na da ya ƙara mana wannan shi ma hadisi Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah sun ruwaito shi da isnadi mai rauni ka koma at-talkhisul habir za ka ƙarin bayani akan wannan hadisin ya'ani al-masa'al al-khuffain lil musafir wa hadha yace shi ma wannan hadisin ba a dha'ifi tare da raunin sa law sahha da ya inganta lakana hujjatan ala Malik to da ya zama hujja akan Imam Malik wa ashaba da shi da sa'ada ainihin wato almajiran sa rahimahumullah لانه ينفي ثبوت الزياده domin hadisin yana kore tabbatar karin daga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbansa hadisi na uku hadisin ubay bin umara yake cewa qultu nace ya rasulullah amsau ala khuffain zan iya shafa akan huffi guda biyu qala na'am manzo Allah yace eh qultu yawman nace zan iya shafa har tsawon kwana daya qala na qala kala na'am yace eh qultu wa yawmayn kwana biyu ma qala wa yawmayn yace har kwana biyu ma qultu ne kuma cewa thalathatun zan iya kuma shafa har kwana uku qala wa ma shi'ita yace da kuma abin da kaga dama ma wannan hadisin shi ma Imam Abu Dawud ya ruwaito shi da Ibn Abdul Bar a hadisi ne dha'ifi domin shi kansa cikin turakun malikiya Ibn Abdul Bar al-Maliki ya ce huwa hadithun la yathbutu hadisi ne da bai tabbata ba walaysa lahu isnadun qa'imun ba shi da wani tsayayyen isnadi fa hadhihi kulluha ahadithun dha'ifa ahaditha dha'ifa waɗannan duk hadisai ne da basu inganta ba la tasluhu lil ihtijaj bi hada haka baya inganta a kafa hujja da su lawin faradat koda sun kadaita a ce babu wasu hadisan ma ingantattu da suka sanya wa shafar huffi lokaci sai waɗannan hadisan to da baya inganta a kafa hujja da su domin basu inganta ba fa kaifa wa qad khalafat ahaditha sahiha to ballantana kuma sun saba wa hadisai ingantattu sabita tabbatattu minha ma huwa fi ahad sahihain wanda daga cikin hadisan ma akwai wanda yazo ɗaya daga cikin hadisan akwai wanda yazo a cikin ɗaya daga cikin sahihain bukhari ko muslim dan haka a dunkule farrajihu qaulul jumhur zance mafi rinjaye shine ra'ayin jumhurun malamai cewa shafar huffi yana da iyaka mazaunin gida awa 24 ko shafar safa haka kuma matafi awa 72 wallahu ta'ala a'lam sai mu tashi akan sifatul masih siffar shafar huffi din abinda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi Allah